wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka babban maraba da sake zuwa shirinmu na yau. A cike nake da farin ciki domin ina fatan za a sake kasance tare da mu a shirin. Muna da shirye-shirye masu gina ruhaniya a shirin. A yi ƙoƙari a nemo yara su zo kusa yayin da Rahila Ishaya za ta ba su labari na ginawa a shiri na yau. Muna da fili domin wakoki tare da kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Kadamu a jihar Plateau. Bulus Ishaya yana shirye shima da fili domin sujada kamar yadda Pastor Audu yana shirye da guzuri. Shirye-shirye da muke tafiye da su kenan, sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali yayin da za mu ci gaba. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Cike da murna domin sake saduwa da kai a wannan lokaci. Lokaci ne kebebbiya domin yara. Sai kamaso kusa da akwatin rediyo domin sauraro. Labarinmu na yau yana samuwa ne a cikin littafin Farawa Sura 5 aya 1 da kuma Farawa Sura 9 aya 17. Labarin na kan jirgin Nuhu da dalilin gina wannan jirgin, kashi na 2. Irin dabbobin da mutum zai bukace su domin abinci, Ubangiji ya sa Nuhu ya ɗauke su bakwai-bakwai, wato namiji da na mace. Sa'annan wanda mutum ba zai ci ba guda biyu, su ma namiji da ta mace. Da dukansu suka shiga cikin jirgin, sai Ubangiji da kansa ya rufe kofar jirgin. Bayan wasu ‘yan kwanaki, sai aka fara ruwan sama, irin ruwan da ba taɓa irinta a duniya ba. Banda ruwan da ke faɗowa daga sama, rafuffuka da tekuna sun buɗu, ruwa ya mamaye ko’ina. Mutane sun bar gidajensu zuwa kan duwatsu, wasu sun hau kan itace domin neman tsira. Dabbobi ma duk sun rikice, suna neman inda za su ɓoye wa ruwan nan. Amma duk da haka, ruwan nan ya ci gaba. Nan ne mutanen sun yarda da cewa Nuhu ya yi wa’azi a kan gaskiya ne. Amma kuma babu zarafin tuba, domin wannan zarafi ya riga ya wuce. An yi ruwa, ruwan ya rufe gidaje da itatuwa, har ba a iya ganinsu. Da mutane da dabbobi duka sun mutu a cikin ruwan nan. Nuhu ne kaɗai da iyalansa da dabbobin da ke cikin jirgin sun rayu. An yi ruwa dare da rana na tsawon kwana 40. Amma Nuhu da iyalansa sun tsira a cikin jirgin nan. Da ruwan ya yi yawa, sai ya ɗaga jirgin nan sama, sai jirgin ya fara fito a saman ruwan kamar kwale-kwale. Jirgin nan ya yi wata 6 da ‘yan kwanaki, yana yawo a saman ruwan nan da ya rufe duniya. Wata rana sai ruwan ya tsaya. Ubangiji kuma ya sa iska ta hura duniya domin ƙasa ta bushe. Da ruwan ta tsaya, sai ƙasa ta fara shanye ruwan. Da ruwan ta shanye, sai jirgin ya tsaya a kan wani dutse. A nan ne jirgin ya tsaya da tsawon wata biyu. A wannan lokacin, kasa ta ci gaba da bushewa. Bayan da Nuhu ya jira na tsawon lokaci kaɗan, sai ya bude tagan jirgin. Mutuna da cewa, jirgin na da tsayin gidan sama hawa uku. Wannan ya nuna da cewa, tagan na can sama ne kusa da jinkan jirgin. Nuhu ya yarda wa wata sunsu ta fita daga tagan jirgin. Sunsun nan ta dinga firiya sanda ruwan ta bushe. Bayan yan kwanaki, sai Nuhu ya sake wata yar kurciya, amma bata samu inda za ta kafa gidanta ba. Sai ta dawo cikin jirgin. Bayan mako ɗaya, sai Nuhu ya sake kurciyan nan kuma, amma kurciyan bata dawo da wuri ba. Sai zuwa yamma, ta dawo da ganyen zaitun a bakinta. Wannan alama ne wa Nuhu da iyalansa cewa ruwan ya fara komawa teku da rafuffuka, sannan kasa ya fara bushewa. Bayan mako ɗaya, sai Nuhu ya sake tura yar kurciyan nan. A wannan lokacin, ta tafi bata sake dawowa cikin jirgin ba kuma. Yanzu lokaci ne ma Nuhu da iyalansa su bude rufin jirgin domin su ga abin da ke faruwa a duniya. Nuhu ya yi farin ciki domin ganin bushasshen kasa kuma. Sai Ubangiji ya ce wa Nuhu, ka fita daga cikin jirgin da kai, da iyalanka, da duk abu mai rai da ke cikin jirgin nan. Sai Nuhu ya bude kofan jirgin nan, da shi, da iyalansa, da kuma dabbobi da ke cikin jirgin suka fita daga cikin jirgin nan. Yanzu duniya ta bushe, babu ruwa, sai a tekuna da rafuka. Sai Nuhu da iyalansa da kuma dabbobin sun koma suna rayuwansu kamar yadda yake kafin ruwan tufanin nan. Nuhu ya yi wa Allah godiya domin yadda ya cece shi da iyalansa daga ruwan nan da ya hallaka mutane da yawa, amma shi da iyalansa sun tsira. Da fitansu daga cikin jirgin nan, sai Nuhu ya gina bagadi, ya yi hadaya a kan bagadin domin Nuhu ya yi biyayya. Sai Ubangiji ya karbi hadayansa, ya kuma yi farin ciki da iyalan Nuhu. Sai Ubangiji ya yi alkawalin cewa ba zai sake hallaka duniyan nan da ruwa ba kuma. Daga yanzu, za a ci gaba ana rani ana kuma bazara, za a kuma ci gaba ana samun dare da rana. Ubangiji yana son mutum ya tuna da alkawalin da ya yi. Sai ya ce ba zai sake hallaka duniyan nan da ruwa ba. Sai ya sa wata alama a sama. Wannan alamar ita ce bakar gizo. Ko ka taba ganin bakar gizo? Wannan shine alkawalin da Ubangiji ya yi wa ni da kai, da Nuhu, da duk yaransa. Ƙarshen labarinmu na yau kenan. Wani kwaisuwa ne muka tsanta a wannan labarin? Biyayya na ɗaya daga cikin kwaisuwa masu dama da an koya. Nuhu bai taba ganin ruwan sama ba, amma ya yi biyayya ga Ubangiji. Kowane abu mai rai ya mutu a cikin wannan ruwan saman, amma Nuhu da yaransa sun tsira. Yara, mu yi iya ƙoƙarinmu, mu zama masu biyayya ga dukkan umarnin iyaye. Sai mun sake saduwa mako mai zuwa. Bari mu kasance cikin hidimar Ubangiji. Rahila Ishaya ke cewa, mu huta lafiya.
Akwai tashan da ke kawo da duniya damuwar kowa. Ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kuje ka ji. AWR shine muryar bege, Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 21244 Ikeja, Lagos, Nigeria. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria, Adventist World Radio Nigeria, ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. To yanzu lokaci ne na kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Kadamo a Jingiri, jihar Plateau. Mai sauraro, ka saurari wannan wakar, ka yi bimbini da ita yayin da kana sauraron fili domin sujada.
Sauraro, ina marabtanka a daidai wannan kikkiawan sa'a ta sujada. Za mu dubi karatunmu cikin Ibraniyawa sura 4 aya na 8. Ibraniyawa sura 4 aya na 8. Karatun tana cewa, gama da Yashuwa ya ba su hutu da bai ambaci wata rana daga baya ba. Gama da Yashuwa ya ba su hutu da bai ambaci wata rana daga baya ba. Kan magana tana cewa, kai hutu tare da jama'ar Allah. Kai hutu tare da jama'ar Allah. Bari mu yi addu'a. Allahnmu dake a sama, mun gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi da ka bamu. Na mu kasance cikin masu rai da kuma mu taru don mu maka sujada. Ka albarkace mu ta wurinka mai sarki domin ya bishe mu cikin dukkan abin da zamu yi. Albarkaci kunnuwan ji, ji ta kawo aikatawa. Mun gayyace ka bishewa haka nan domin darajar suna Isa Almasihu mai cetonmu. Amin. Dan uwana abokina, na ji daɗi in kira ka haka, dan uwa aboki. Daidai wannan sa'a ta sujada, muna son ka sake mayar da kanka cikin littafi mai sarki. Littafin ka ɗaya ne da tawa. Ayar Allah cikin Ibraniya ta ce, gama da Yashuwa, sunayen Ubangiji suna da yawa. Idan ka ce Yashuwa, Yesu ne. In ka ce Isa Almasihu ɗaya ne, in ka ce Yesu ɗaya ne, sunayen ba sai na dinga kira maka su daban-daban ba. Amma a nan sai ayan ta ce, da ya ba su hutu daga baya bai ambaci wata rana daga baya ba. Wato, abinda Allah ya faɗi tun daga can sama da ya gama halittarsa, sai ya huta kan rana ta bakwai. Wannan ita ce rana da ya bayar domin hutu. Bayan da Isa Almasihu shi ma karan kansa ya yi hutu na Asabaci a kan rana ta bakwai, bai sake kirkiro wata rana daga baya ta daban ba. Kai dan uwana, kana cikin hankalinka, ka gane littafinka sosai. Ka sani fa, mun riga mun yi magana a wani zubi can. Muka nuna cewa idan fa ka taba jin mu, maganar Allah ta ce, wanda ya rage za a rage masa, wanda ya kara za a kara masa azabai cikin littafin nan da ka karanta ka ga wannan aya. To idan ku bai ambaci wata rana ba, shin ka kara rene ku sun zama takwas ne? Shi ne kana neman wani hutu? Ko ka rage ranai kun ne? To abinda ka iya yi, kai ka gane in ba littafi mai sarki ba ne, dan uwana ka dawo cikin littafi mai sarki. Bai ambaci wata rana ba. To aya na 9 yace wani abu. Akwai fa hutun Asabaci ajiyayye domin jama'ar Allah. To ka maida kanka bisa ga kan magana. Kan maganan tace ku yi hutu tare da jama'ar Allah. Idan ku hutun Asabaci ajiyayye ne domin jama'ar Allah. Anya, kai din da baka yi hutun ba, wa ya fitar da kai? Ka dawo cikin hankalinka ba wanda ya fitar da kai, sai dai rashin hutawa kan hutu na Asabaci. Wannan hutun an aje ta, wato babu yanda za a yi ta kawu. Wanda ya canza ta ya maida ta ta kawu, to shi ma da kansa ya kawar da rabonsa kenan cikin mulkin Allah. Wannan hutu za ta sa a lissafta ka cikin jama'ar Allah. Akwai hutun Asabaci ajiyayye domin jama'ar Allah, dan uwana. Ni ina gani za ka fi ganewa. Ibraniya wannan fa lalle ta fadi wani abu. Yau ka nemi kanka cikin hutu na Asabaci domin a lissafta ka cikin jama'ar Allah. Aya na 11 ya ce wani abu. Mu yi aniya fa mu shiga cikin wannan hutu, kada kowane mutum ya fadi bisa wannan misali na kangara. Ba dukan mai ce mini Ubangiji, Ubangiji za ya shiga mulkin sama ba, sai wanda ke aika nufin Ubana wanda ke cikin sama. Wato in ka dauka daga can bisa ga wancan Ibraniyawa sura 4 aya na 11, sai kara da Mata sura 7 aya na 21. To dan uwana, idan an ce mu yi anniya mu shiga cikin wannan hutu, to ka sani in baka shiga ba, duk wani kiran sunan Allah, in ji matan nan sura 7 aya na 21 nan, ka sani ba wani cewa Ubangiji zai baka rabon shiga cikin mulkin sama ba, sam ne ba zai taba yiwa ba. Domin wadan suna kira kiran gaskiya, wadan suna kira kiran karya, domin sun kira ne amma ba su yarda da shi ba. Da sun yarda da shi, kamar da ayar Allah ta ce mana, idan kuna kaunata ku a kiyaye dokokina, ashe ko hutun asabaci tana ɗaya daga ciki. Dan uwana me yasa ka rage? Dan uwana me yasa baka yarda da shi ba? Baka son a kira ka kana ɗaya daga cikin jama'ar Allah ne? Baka so ne? Shin idan ka ce baka so, to kai ka jawa kanka damuwa. Domin haka muna kokarin ga maka hutun asabaci wani dalili ne wanda zai sa a sani kai na Allah ne, wanda yasa shi Allah ya sani kai nasa ne. Domin me abun da yace ka aika? Shin mukan cika bada misali, idan ka karanta wasikan abokinka wanda kai da shi amininka, har ma baka yarda da cewa shi ne ya rubuta ba, har yanzu kana da shakka, wancan wasuwasi za ta hana cewa abotan ba ta da gaskiya. Idan ka karanta wata wasika na cewa na uba ne a gare ka, har kana shakka, wancan wasuwasi ta hidda kai daga yarda da ubanka. Wannan littafi mai sirri da kake karantawa, abinda kana kin yarda aika wannan, kana shakka, wasuwasin nan tana jefa ka cikin damuwa. Ashe dan uwana, idan ka shiga cikin damuwa, na ce maka yarda da Allah ba, Allah ma bai yarda da kai ba. Ezekiel sura 20 aya na 20 yace, ku sarkake sabataina, za su zama shaida tsakana da ku, domin fa ku sani ni ne Ubangijin Allahnku. Ashe hutun asabaci shaida ce, yanda idan kana da keke ko ka tambayi wanda ya mallaki keke, dole ina da lasisin wannan keke. Babu wani mutum wanda za a ce shi matuki ne ba shi da takarda ta mallakan tsanin iya tuki. Ashe ku in bai mallaka ba, in an kama shi za a gane shi ba matuki bane. To domin haka asabaci ta zama wani abu, hutunta ta zama wani alama, domin Allah ya sani, domin muwa mu sani shine Ubangijinmu. Dan uwana, yau mun kira ka, zo domin Allah ya san ka, zo kai hutu tare da jama'ar Allah. In kara da wannan ka shiga cikin garki, zo mu ga safara daya, Allah ya sa mun gane. Muna addu'a. Allah dake a sama, mun nuna maka godiyarmu domin bishewa, kuskure kai mana gafara, ka sa haka kuwa mana ta wurin ka mai sarki. Yadda wannan dalili ta kawo ginuwa, mun zama daya ta wurin hutunka, kai ka san mu, mun san ka domin darajar Isa Almasihu mai cetonmu. Amin.
Idan ka zauna ka lura ka maida hankali da kyau, za ka lura cewa rayuwa ba ta baya ake yin ta ba. Shi yasa ya kamata komai da kake yi ka samu ci gaba, ka yi koyi, ka ɗauki darasi daga irin kurakurai da ka yi a can baya, sa'annan darasan da ka koya daga cikinsu su taimaka maka domin ci gaba a cikin rayuwarka. Kar ka yadda wani ya shar'ance ka bisa ga irin rayuwa da ka yi a baya. Akwai masu kawo suka suna cewa ai ka taɓa faɗuwa, ka taɓa kasa yin kaza ko kaza. Kar ka kasance a wannan gurin. Kar ka yadda wani ya danna ka a ƙasa da irin waɗannan kalamomi. Ka tuna cewa duk wanda kake gani ya ƙware a yau, a baya can ya taɓa wasu kurakurai a rayuwarsa. Sa'annan duk wanda ka gani yana faɗuwa a yau, to akwai rayuwa ta nan gaba wanda zai iya gyara rayuwarsa har ta kasance da kyau da armashi. Saboda haka idan wani ya kawo irin kurakurai da ka taɓa yi a baya can, ya kamata ka ɗauki wannan magana da yake yi ka gyara shi, domin ka yi rayuwar da ma za ta ba shi kunya nan gaba. Sai ka ci gaba da rayuwarka, kar ka kasance kana bimbini kana kuka akan abin da ya riga ya wuce. Maganar Allah ta ce, idan mutum yana cikin Kristi ya zama sabuwar halitta, tsofaffin ayyuka kuma sun shuɗe, sun koma sun zama sababbi. Ya kamata rayuwarka ta kasance a cikin Almasihu Yesu ne. Saboda haka ka nemi samun ci gaba a rayuwarka, gaba-gaba za ka riƙa yi. Ko da yake an ce waiwaye maganin mantuwa, bai kamata ka waiwayi irin abubuwa munana da kai baya can ba, amma ka fuskanci gaba, ka shirya yadda za ka tsara rayuwarka, ka yi rayuwa ta nagarta a nan gaba.
Mai sauraro, iya abinda za mu iya kawo maka a shiri na yau kenan. Ina fata an samu ƙaruwa, an samu ginuwa a jiki da kuma ruhaniya. sai a yi kokari a ci gaba da gaitayen uwa da abokan arziki domin su ma su samu wayannan albarku. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tuntube mu ta rubuta mana sako zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samun mu a Facebook a adireshin Facebook namu awr/hausa. Ina godiya zuwa ga mai sauraro da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga yar uwar Hila Ishaya, kwaya na Seventh-day Adventist Church Kadamo, da Tijo Bulus Ishaya, da kuma Pastor Audu wanda sun tallafa. A madadin sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya ni kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taba rasa abu mai kyau ba.